Dodo Wimbankoi.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da yamma, da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku cikin shirin na yammacin yau Asabar 28 ga watan Disamba shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
Wani farmakin Isra'ila ya lalata asibiti a Gaza, sannan an tsare shugaban asibitin. Ukraine ta ce ta yi nasarar kai hari wani wuri inda ake ajiyar makaman shahid masu cin dogon zango a Rasha. Sannan Isra'ila ta ce ta kakkabo wani makamin miza da aka harbo daga kasar Yemen buni daya bayan da aka kai hare-hare babban birnin kasar Sana'a.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji mu tafi da tattaunawa da masani akan siyasar duniya, Professor Khalifa Aliyu Dikwa, domin jin fashin baki dangane da zargin cin amana da jamhuriyar Niger ke yi wa makwabciyar ta, wato Najeriya.
Ai, ya kamata a ce Najeriya matsayinta na uwa da dandaka.
Haka zalika, muna tafi da ƙarshen tattaunawarmu da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ICPC, Barista Musa Adamu Aliyu.
Maganar cin hanci da rashawa ba wai a Najeriya ba kadai, ko ina a duniya matsala ce babba.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni. Muna kuma tafa da shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu Makeri, amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Jami'an hukumar lafiya ta duniya WHO sun faɗa yau Asabar cewa wani farmakin sojin Isra'ila da ya auna mayakan Hamas ya yi sanadin lalata wani asibiti a arewacin Gaza, sannan an tsare shugaban asibitin. Farmakin da aka kai wa asibitin Kamal Adwan ya yi sanadiyar lalacewarta. Ramarin da ya daɗa haifar da rauni a ɓangaren matsalar kiwon lafiya a Gaza, a cewar jami'an lafiyar yankin Falastino. WHO ta ce ma'aikatan lafiya 60 da marasa lafiya 25 suna kwance rai kwakwai mutu kwakwai, har da wasu waɗanda aka sanya a kan na'urorin taimakawa da numfashi waɗanda suka ci gaba da kasancewa asibitin. Ukraine ta faɗa yau Asabar cewa ta auna wani wurin ajiya da gyaran makaman shahid masu cin dogon zango a yankin Oryol a Rasha, sannan ta ƙara da cewa harin ya rage tasirin Rasha na kai gagarumin farmakin jirage marasa matuƙa. Abinda jami'an Ukraine suka rubuta cikin wata sanarwar da suka kafa a shafin Telegram kenan a game da farmakin da dakarun sojin saman Ukraine suka kai Rasha ranar Alhamis. Har yanzu Moscow ba ta ce uffam ba a game da farmakin. Rasha tana yawan kaiwa Ukraine farmakin makaman misal da na jirage marasa matuƙa tsawon watanni 34 da ta fara mamayarta. Cikin 'yan watannin da suka gabata, Rasha ta yi taɓarin wutan jirage marasa matuƙa da dama a Rasha a Ukraine, da nufin lalata na'urorinta da kuma lalata na'urorin tsaron kare sararin samaniyarta. Sojojin Isra'ila sun ce sun kakkaɓo makaman misal ɗin da Yemen ta harba da sanyin safiyar yau Asabar, wuni ɗaya bayan da aka kai wasu sabbin hare-haren sama babban birnin ƙasar Sana'a da ke ƙarƙashin ikon mayakan Houthi. Sojojin Isra'ila sun ce an ji tashin ƙararrawa a yankunan Jerusalem a yau Asabar, yayin da aka kakkaɓo wani misal da Yemen da aka harbo daga Yemen gabanin ya ƙarasa yankin Isra'ila. Wuni ɗaya kafin nan an kai wasu sabbin hare-haren sama Sana'a, wanda 'yan tawayen Houthi suka ɗora alhakin faruwarsa a kan Amurka da Birtaniya, duk da cewa har yanzu ba a tabbatar da wanda ya kai harin ba. Isra'ila, Amurka da Burtaniya ba su fitar da wata sanarwa a game da walharin ba. Kaso mai yawa na yankin Yemen a ƙarƙashin ikon Houthi da ke samun goyon bayan Iran tun bayan kwace ikon birnin ƙasar Sana'a sannan ta kifar da gwamnatin ƙasar a 2014. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga tattaunawar da Aisha ta yi da Profesa Khalifa Aliyu Dikwa ta wayar tarho dangane da tsugunan tashin da ke faruwa tsakanin makwabtan ƙasashe biyu wato Niger da Najeriya.
Ina zatocewa shi shugaba Tinubu da alama ba shi da mashawarta wanda suka san siyasar Afrika da siyasar duniya. Matsayina na malami ko talibi na zauna a Faransa da sauransu wanda nake koya musu abubuwan da kasar Faransa take yi a Afrika da sauransu. To ya kamata a ce mu yi nazari matsayinmu na malami amana ce zare mu. Saboda haka na ɗaya in ma dama yawancin al'umma za su ga take-taken naka na farko shi zai yi kuskure. Kuskuren shi ne ya faru da sunan ECOWAS kungiyar gabaɗaya na yammacin Afirka na wanda ya shafi tattalin arziki na asalinta ba na siyasar cikin gida ba ne. Kuskuren da aka yi aka je da suna da shi Tinubu kuma ana zabinsa bai daidai ba na da shi shugaban kungiyar. Helkota din ma a Najeriya da kuma Najeriya take da yawan nauyi a kan wannan. Kuskuren da aka yi lokacin da aka yi takunkumin da za a yi. An kaka ba wa Niger abin da baya bisa da doka wajen yanke wuta da sauransu. Kuma kowa ya sani kafin Turawa su zauna a Jamus 1884. Arewacin Najeriya da Nijar abu ɗaya ne na dangi na gini ne har gobe har gebe. Kuma shin asali ma an manta ne lokacin da idan aka tuhumi Faransa bai kamata a tuna cewa a baya ta hannun waɗansu shugabanni musamman ma shi Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire da shi aka dakatar da yunkuri a samu kudi ta bai ɗaya wanda ake ce ECO. An daga ana ta dagawa har yanzu ma an daga shi zuwa har 2027 kuma a dinga dagawa domin raunana wannan abun. Shin bai kamata a ce shi shugabannin Najeriya su dan dakatawa tunda su ga cewa ga gwamnati ko wata kasa ta fara mu'amala da sun fara fada da makaftanmu na gab da su ne muke yaka abu ɗaya da su ne muke kullum. Muna da haɗin kai na soji muna yaka abu ɗaya ta'addancin dan tare. Bai kamata shugaba Tinubu ya dan dakata ba ya ga menene zai faru ba. Bai kamata ba kowai Faransa kawai ba ko wata ƙasa daban na Turai na nesa ma bai kamata a fara hulɗa da ita ballanta ma a bata dama din ta zo ta leka inda da a ce ƙasashen nan Niger da Mali da Burkina Faso har da sauran jarima sun har da cari kwanan nan akan cewa a dakatar da hulɗa ta soji ba wai na zamantakewa ba nan ba na tattalin arziki da sauransu ba a'a na soji din nan a dakatar da sojojin nan su tubar duk kasashen da gaba rainon Faransa gaba da suka yi ca da ita sun gaji da zaman sojoji a kasashen nasu. Ai ya kamata a ce Najeriya matsayinta na uwa da dandaka.
Profesa Khalifa Aliyu Dikwa kenan a tattaunawar shi da Aisha Ma'azu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shi da shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Kimanin 'yan Siriya 31 sun koma gidajensu bayan hamɓarar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar ta Siriya Bashar al-Assad a farkon watan nan a cewar ministan cikin gidan Turkiya a jiya Juma'a. Turkiya ta kasance matsugunin 'yan Siriya aƙalla miliyan 3 inda suke neman mafaka bayan da suka arce daga ƙasar ta Siriya da yaƙi ya ɓarke a 2011. Kifar da gwamnatin Assad da aka yi a baya-bayan nan ya baiwa 'yan Siriya masu neman mafaka a Turkiya da wasu wurare ƙwarin gwiwar komawa gida. komawar 'yan Siriya masu gudun hijira na zuwa ne bayan da kasar Turkiya ta ce za ta duba yiwuwar samarwa Siriya wutar lantarki, sannan za ta taimaka mata wajen inganta na'urorinta na makamashi, abinda aka ambato ministan ya faɗa kenan a ranar Juma'a. Ana sa ran cewa wata tawagar babbar jam'iyyar Kurdawa ta DEM na Turkiya za ta ziyarci jagoran jam'iyyar PKK Abdullah Ocalan, wanda aka yi wa ɗaurin rai da rai a wani gidan kaso da ke wani tsibiri a wajen birnin Santanbul yau Asabar, a cewar wata majiyar jam'iyyar. Tawagar ta tashi da safiyar yau, abinda majiyar ta faɗa wa AFP kenan, ba tare da wani bayani akan yadda za su kai ziyarar ba bisa dalilan tsaro. Wannan ita ce ziyarar farko da jam'iyyar za ta kai cikin shekaru 10. Taron ƙarshe da jam'iyyar DEM da a baya aka santa da HDP sun gana da Ocalan a watan Afrilun 2014. A ranar Juma'a, gwamnatin ta amince da bukatar DEM na kaiwa Ocalan ziyara, wanda ya kafa jam'iyyar Kurdistan Workers Party ko kuma PKK a takaice kimanin shekaru 50, wato rabin karni guda, sannan wanda yake zaune a gidan kaso tun 1999.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kwanakin baya ne muka zanta da shugaban hukumar nan da ke yaƙi da cin hanci da rashawa tsakanin ma'aikatan gwamnati a Najeriya, wato ICPC, Barista Musa Adamu Aliyu, inda ya warware zare da abawa kan yadda hukumar tashi ke yaƙi da wannan matsala ta cin hanci da rashawa a Najeriya, inda a wasu ƙasashen da suka ci gaba za ka samu sukan kashe mutum har lahira ko mai girman mukaminsa, muddin dai aka same shi da laifin cin hanci da rashawa ko kuma yin rubda ciki akan dukiyar ƙasa. Ga ƙarshen tattaunawar tamu.
Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya, wato ICPC, an kafa ta ne domin ta wato yi yaƙi da wannan matsala da muke fuskanta a Najeriya da kuma duniya ma baki ɗaya.
Na'am.
To abin da nake so sai da al'umma shine cewa maganar cin hanci da rashawa ba wai a Najeriya ba kaɗai, a ko'ina a duniya matsala ce babba. Ko mutane suna rawar da su taka. Diya inda kaga ana yin abubuwan da ba su dace ba na cin hanci da rashawa, mutane su yi kokari su jawo hankalin hukumomin yaki da cin hanci da rashawa, sannan su bada gudunmawarsu. Sannan kuma ya kamata mutane su gane cewa musamman matsalolin da muke ke faruwa a Najeriya shi ne ma'aikatan gwamnati da suke samun kansu a cikin wayannan lamura. Wani lokacin za ki tarar cewa akwai wato al'umma ita kanta, ba wai ina tare ma'aikatan gwamnati ba ne, al'umma ita kanta tana taka rawa wajen samun wannan matsalar ta cin hanci da rashawa. Kamar misali, mutane ba a iya kokarin taimakawa ma'aikatan gwamnati kar su saka su a cikin wannan. Misali, ana damu ma'aikatan gwamnati da maganar ba ni kaza, irin abubuwa ya ɗaya daga cikin abubuwan da suke saka ma'aikatan gwamnati wanda suke da raunin zuciya wajen a cikin lamarin. Amma ba wai ina cewa wannan shi ne kaɗai ba, sannan kuma su ma'aikatan gwamnati ina ba su shawara cewa duka abin da mutum zai faɗa a kanka kar ka bari a sa maka wani damuwar da za ka jefa kanka a cikin wannan canji da rashawa. Ka tsaya ka kwatanta gaskiya duk abin da mutane za su faɗa kan mutum, in dai ka san abin da kake daidai ne, abin da kake bisa doka yake, ko me mutane za su faɗa zai ta faɗa. Amma idan mutane ba su jajirce ba, ma'aikatan gwamnati ba su jajirce ba wajen ganin cewa ba su bari wato matsal lamba da yake zuwa daga umma yana jefa su cikin matsala, wato za su fi samun wannan matsala. Sannan kuma mutane ya kamata su yi ganganku su tabbatar cewa duk mutumin da aka san yana kwatanta gaskiya, yana kokarin ganin yaki da wannan cin hanci da rashawa, to a ba shi goyon baya. Domin wanda suke yi, wanda suke wannan harka ta cin hanci da rashawa, mutane ne wanda suke kansa hade, mutane wanda za su iya komai. To idan al'umma ta haɗanta ta ce ba ta yarda da wannan abin da ake ba, ko me za su yi bayan da za su yi? To muna buƙatar mu taimaka wanda suke wannan yaki, mu taimaka musu ta yanda za su iya cimma nasarar wannan yaki da ke. Idan ba haka ba, to dukkaninmu za mu shiga cikin matsala.
Tattaunawar mu kenan da Barista Musa Adamu Aliyu, shugaban hukumar ICPC a Najeriya. Adade a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a duka da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. Kamar yadda muke yi a cikin watan ƙarshe na kowace shekara, muna kawo muku wasu shirye-shirye da muka gabatar a baya masu ɗaukar hankali. A yau za mu kawo muku batun yawan hatsarin ran jiragen ruwa a Najeriya ne ba da ɓata lokaci ba ga shirin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batu ne na hatsarin jirgin ruwa a Najeriya. A jihar Zamfara, wani jirgin ruwa ya nutse da mutane sama da 50 da ke kokarin tserewa harin 'yan bindiga a ƙauyen Kali a ƙaramin hukumar Gumi da ke jihar. Lamarin da ya yi sanadin salwantar rayukan wasu daga cikin mutanen. Wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura ya bi kadin lamarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Masu aikin ceto a hatsarin jirgin ruwa da ya faru a ƙauyen Kale na ƙaramar hukumar mulkin Gumi a jihar Zamfara sun tabbatar da tsamogarwakin mutane 9 daga cikin mutanen da hatsarin jirgin ruwa ya rutsa da su a yankin. Lamarin dai ya faru ne sanadiyar firgici da tashin hankali da al'ummar suka shiga sakamakon samun labarin yunkurin 'yan bindiga da ke ƙoƙarin aukawa garin domin kai musu hari yayin da gulbin ke ɗauke da ruwa masu tarin yawa sakamakon ruwan saman da aka yi kamar da bakin ƙwarya. Aliyu Sukata Kali shine sarkin jirgin ruwan Kali kuma shine matukin jirgin da yake tuƙa da jirgin lokacin da ya nutse. Ya shaida mani yadda lamarin ya faru.
Abin da ya faru ce muna aka yi barayi sai sun kawo kusa ga garinmu. Muna nan muna haɗa jama'a da wannan lodi na biyar. Bayan mun ɗauki wannan mutanen mun kai tsakiyar ruwa mutum 50. Sai jirgin ya nutse, lokacin da jirgin ya nutse nake jama'a don Allah a taimaka mana saboda na ga al'amarin na yaba mutane sun yi ƙarin 100 bakin ganga. Sai kowa daga mai gora sai mai gaba sai mai mataki ana cancan mutane saman ruwa wasu sun yi ƙasa. To waɗanda aka hitsuwa mutum 53, to aka hitsa mutum 40, mutum 9 sun ƙare, mutum gudana nan bai ƙare ba har yanzu.
Asim Umar wanda shi kuma shaidun gari da ido ne kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aikin ceton mutanen da suka nutse a cikin ruwan ya yi ƙarin bayani dangane da faruwar lamarin.
Lamarin na lokacin da lamarin ya faru muna dai saman tauni ka gane mun yi gudu akan waɗanda ɓarayin. Yake muna bakin ruwa sai a ce mu take sai mu tsallake gulbi, mun tsallake gulbi to sauran iyalanmu da matanmu da ɗiyanmu suna nan bakin gulbi kaga ba yadda za mu tafi ba tare da su ma sun tsallake gulbin ba. To lokacin na aka sawo su ga jirgin ruwa kwale-kwale hakan ga. To ɗaya daga cikin mai matsala ta yawa sai shiga daga cikin ruwan domin ya jawo jirgin ya yi waje yana kaiwa sai jirgin na nutsewa yana yin ƙasa. To gaba ɗaya babu wani abu bayan 'yan kayayyakin da na taso sa mu kuma kan saman tudu.
Ita kuwa malama Amina wadda ke ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto bayan nutsewar jirgin ruwan tare ita da 'ya'yanta ta ce sun shiga tashin hankali da ruɗani lokacin da jirgin ya nutse da su kafin daga bisani a samu nasarar ceto su.
Abin da ya faru da masu ga jirgin. Kun ta sama tsakiya Allah aka bani da nuci ba sai kana ga mu cikin da jina shi fa shi kula kun da ta ni hadiya na gaskiya
ku nawa ne cikin jirgin
mu kamar ka kima ne mu 20 mu 30 in dan da ta na mu biyan mu ci ni jina shi Allah shi da wanda ke tona.
Honorable Adamu Aliyu Gumi shine mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara kuma dan majalisar da ke wakiltar yankin ya ce ya shiga damuwa matuka da jin faruwar lamarin kuma tuni yake fafutukar ganin al'ummar yankin sun samu sa'ida sakamakon halin da suka ciki na kalubalen tsaro da kuma makekin gulbin da suke tsallakawa kafin su samu shiga cikin garuruwansu.
Wannan lamari ya faru ne ina kan hanya ta zuwa Buso daga Gumi saboda na je Gumi na isa birnin mazajen mazawa ta gari na ko da naje na tarar da an yi ruwa masu karfin gaske har sun wuce mana da jirage a garin birnin mazaje na tarar da abun mutanen garin kuma sun cin mun sun ce ga matsalar ta faru su na je cikin gaggawa na tura aje a saboda nan jiragen a kawo a yi amfani da su saboda bai yiwa mu zauna a mashayat babu jiri ko daya wanda mutane za su amfani da saboda ita a hanya gidan mu tsallakar wannan hanyar da muke ta linkin da mun da Gumi tana da mummunan matsala ƙara tsallakar wannan su wannan gari na Kale bayan na sau jirgi na garin birnin Magaji sai ga garin Kale su ma jiragen su a ce su ma sun fafashe su ma sun wuce jiragen ƙwarai gaba da kudi ya wuce su jirgin da ya rige kuma mara kyau ne a shi an yi daƙile-daƙile an tattoshe shi da ne kaɗa to hakan dai suke amfani da shi na tsallakar da mutane sanadiyyar bandi da aka gaya mu cewa sun tsallako kuma sun tunkari waɗannan yankuna nasu.
Shi dai wannan yankin na Kale da ke gundumar birnin Magaji a ƙaramar hukumar mulkin gumin jihar Zamfara ɗaya ne daga cikin yankunan da ke fama da hare-haren 'yan bindiga wanda lamarin ɗaiɗaita su. Kuma yanki ne mai matukar wahalar shiga saboda rashin hanya da kuma kalubalen tsaro duk da kasantuwar yankin mai albarkatun noma masu tarin yawa kamar gero da dawa da wake da ƙwarya da dankali da dai sauran abubuwan da al'ummar yankin ke nomawa. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazzaq Bello Kaura, murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulrazzaq Bello Kaura. To sai kuma wani taro da wata kungiya mai zaman kanta mai rajin kula da nagarta da inganci wato Advocacy for Integrity Rule of Law Initiative ta shirya a jihar Bauchi don wayar da direbobi da masu amfani da hanyoyi game da hatsarin da ke lakume rayuka a Najeriya. Wakilin mu a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tattauna da wani babban jami'in kungiyar wanda ya bayyana sunansa kamar haka.
Sunana Mahmud Muhammad Abubakar. Ni ne state coordinator na wannan program daga Bauchi. Dalilin da ya sa muka gabatar a takaice, dalilin mu karfafa mutane wajen bin doka da oda. Bisa la'akari da cewa ababen da ke haifarwa na matsaloli da yawa. Sai muka zaɓi mu ɗauki wani janibi a cikinsa mu wayar wa mutane kai a kansa ko za a samu sauki a rayuwa. To ana faɗakar da su kasan ɗan mutum yana da wahalar sha'ani.
Wani lokacin jama'an da suke wasa.
Suna wasa da shi, suna da zuwa, yana da wahalar sha'ani. Abu biyu ne yake jawo haka. Na farko son zuciya, na biyu jahilci, wanda kuma ta addafe mu gaba ɗaya shi ya sa ma yawanci abubuwa ba sa tafiya daidai a ƙasa. Laifinsu ne, sannan har da laifin gwamnati wajen bibiyansu akai-akai yanda ya dace wajen enforcing law. Sannan kuma ta janibi da na gaya maka su ɗin masu yin hakan san zuciya ne da jahilci shi ya jawo. Burin ga an ci ma mu zama 'yan ƙasa ingantattu masu bin doka da oda shi ne abin da muke so mu ci ma in Allah ya yarda.
Shugaban mahalarta sun bayyana ra'ayinsu kamar haka.
Sunana Sani Dalibi, na aiki a ma'aikatar Yankari Express a matsayin operation manager. Mun yi appreciating da wannan taro, mun yi murna saboda ci gaba ne wanda aka kawo mana shi a jihar mu wanda da ba mu da shi. Yanzu kuma tu wannan al'amari ina ganin wa'ensu abubuwan da suke tasowa matsaloli da ake samu insha Allah za a tackle din su. Kuma muna ganin hakan da ake yi shine zai da wayar mana kayin sauran jama'o'in mu direbobi saboda yanayin driving da ake yi kirin somehow akan hanya da sauransu.
To madalla a nan ne kuma muka kawo karshen shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu kuje mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shiri. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Baba Yakubu Makeri, sai a tara mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. Sako na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Isuhu Makeri Madattai da Magara da Sanusu Madattai da Baba Yagambo Turmiya da Tasu Unguwar Tudu, inda kuka ce salam VOA Hausa. Don Allah ku miƙa mana saƙonmu ga shugabanninmu na Niger da Najeriya da su kiyaye turawan yamma musamman ƙasar Faransa, kar su bari a gama su saboda zumuncinsu na da ƙarfi tun iyaye da kakanni. Da fatan Allah ya kyauta ya kare mu daga sharrin azzalumai. Sai sako na biyu shi ma na haɗin gwiwa da ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa da kuma kuka ce salam VOA Hausa. Fatan alheri gare ku baki daya. Maganar gaskiya zargin da shugaban kasar Nigeria ya yi wa Nigeria ya ba mu mamaki domin Nigeria ba za su taɓa yi wa Nigeria zaben ƙasa ba ganin yadda suka zama ɗan juma da ɗan jimmai. Idan ko har ya tabbata haka to sai mu ce ba a kyauta ba. Sai sako da ya fito daga Shehu Adamu Rijau kace shekara 2024 ta zo ƙarshe. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu shiga sabuwar shekara 2025 cikin sa'a. Hakika mun ga abubuwa da dama a wannan shekarar, wasu na dariya, wasu kuma na kuka, wasu da dama na bakin ciki da takaici. To da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu, ya yi mana maganin zalunci da azzalumai. Sai sako da ya fito daga Sama'ila Aganas Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger kace zargin da gwamnatin ƙasar Niger ta yi wa ƙasashen Najeriya da Benin na cewa suna ba wa ƙasar Faransa haɗin kai domin yi wa ƙasashen haɗakar AES maƙarƙashiya. Kace wannan zargi dai ruwa baya tsami banza domin ba za a rasa hujjoji da ƙasar Niger ta dogara da su ba. Daga ƙarshe kace kana mai du'ar Allah ya baiwa ƙasar Niger da sauran ƙasashen duniya baki ɗaya zaman lafiya. Allah kuma ya haɗa kan Najeriya da Niger su koma yadda suke tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Sai sako da ya fito daga Garba na Halikamba jihar Kebbi kace mu dai al'ummar ƙasar Najeriya ba ma jin daɗin musayar yawo da ake yi tsakanin ƙasar mu da ƙasar Niger saboda mun fahimci cewa akwai wasu ƙasashen ƙetare da ke son haddasa gaba a tsakanin mu saboda shugaba Tani da Tinubu duk wata rana za su sauka daga mulki amma al'ummomin ƙasashen nasu za su ci gaba da wanzuwa kuma wasu sababbin shugabannin ne za su zo. Da haka bai kamata a ce an biye ma waɗansu ƙasashe domin son zuciya da sara'ayi an ɓata zumuncin shekara da shekaru ba. To da fatan Allah ya kawo mana ɗauki to sai mu ce amin summa amin. To iya abin da ya sauka kenan a cikin sakonnin da za mu ɗauka a yau. Da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana. Sai an ji manku. To madalla masu sauraro kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka: alamar ƙarawa 1 wato plus 1 sai ku saka 202-445-6389. Zan sake maimaita lambar: alamar ƙarawa 1-202-445-6389. Kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu. Sashen Hausa Radio Amurka.
Da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice.
Jami'an hukumar lafiya ta duniya WHO sun faɗa yau Asabar cewa wani farmakin sojin Isra'ila da ya auna mayakan Hamas ya yi sanadin lalata wani asibiti a arewacin Gaza, sannan an tsare shugaban asibitin. Farmakin da aka kai wa asibitin Kamal Adwan ya yi sanadiyar lalacewarta. Ukraine ta faɗa yau Asabar cewa ta auna wani wurin ajiya da gyaran makaman shahid masu cin dogon zango a yankin Oryol a Rasha, sannan ta ƙara da cewa harin ya rage tasirin Rasha na kai gagarumin farmakin jirage marasa matuƙa. Abinda jami'an Ukraine suka rubuta cikin wata sanarwar da suka kafa a shafin Telegram kenan a game da farmakin. Sojojin Isra'ila sun ce sun kakkaɓo makaman missile ɗin da Yemen ta harba da sanyin safiyar yau Asabar, wuni ɗaya bayan da aka kai wasu sabbin hare-haren sama babban birnin ƙasar Sana'a da ke ƙarƙashin ikon mayakan Houthi. Sojojin Isra'ila sun ce an ji tashin ƙararrawa a yankunan Jerusalem a yau Asabar yayin da aka kakkaɓo wani missile da Yemen da aka harbo daga Yemen gabanin ya ƙarasa yankin Isra'ila.
Baki daya da haka muka kara ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shiri. To sai dai kafin mu nade tabar mu baki daya, anan muke mika sakon taya murna ga amarya Fatima Abdulrahman na banki da angonta Abubakar Yakubu, wanda aka daura auren nasu a yau a cikin nan a Bauchi. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu kuwa mu da dai Aisha Ma'azu da tsaya na gaba da shirin. Sai ki wannan nan dindin da kaza da mutum. Kuma in ji ne. A wata rikici mutum a alheri daga nan wata. Sai an jima na tsaye.